إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونمسوا البركة نما نسلم إرن تأدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى هدوى أولا مسلة من البركة مسجد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه dake cikin wannan unguwa ta mu ta Hausawa a wannan yammaci ko in ce daren Lahadi wanda mun haɗu ne kamar yadda Sheikh Abubakar hafizahullahu ta'ala ya gabatar da mu ƙaru juna mu tattauna akan abin da ya shafi addinin mu na musulunci sannan kuma mutaya ɗaya daga cikin ƴan uwanmu da Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace shi ya samu ƙaruwa ta aure wanda za a ɗaura gobe insha Allahu ta'ala. Lallai ma sani mune maka murna ka fita daga sahun gwagware daga yanzu insha Allahu ta'ala. Ka shigo sahun mutane sosai. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa rayuwa albarka. ƴan uwana kamar yadda malam ya gabatar cewa za mu ɗan tattauna ne akan abin da ya shafi ita mas'ala ɗin ta aure. Sai dai galibi muhabarat suna gudana suna gabata da yawa saman abin da ya shafi zamantakewar aure. Galibi kuma malamai sukan tattauna akan menene aure, falalar aure, haƙoƙin ma'aurata da sauransu. Waɗannan abubuwa ne da akan yawan tattauna su a gurin munasabobi da malamai sukan gabatar da muhadara idan aure ya taso. To saboda yawan gabatar da su har sun zamto jiki, wannan shi yasa ni galibi idan zan gabatar da muhadara akan abin da ya shafi aure nakan kauce wa tattaunawa akan abin da ya shafi falalar aure ko abin da ya kama da haka. Wannan falalar aure kowa ya san shi. Idan mutumin da ya je ya tattako aure ya san abin da yasa zai aure. Amma galibi nakan ɗauki abin da yake da mahimmanci a rayuwar aure ɗin sai mu ɗan tattauna shi na wasu lokuta. Ko dai mashakil az-zawjiyya ko wasu abubuwa da ke da alaƙa da yawan mace-macen aure ko kuma wasu abubuwa da ke da alaƙa da amfanin da aure yake da shi ga ma'aurata ɗin. Yau insha Allah ta'ala ƴan uwa abinda za mu tattauna ƴan shawarwari ne wanda na ƙunso insha Allah ta'ala zan ba mu, wanda ne matakin al-iqtirahatun nafi'a lil mutazawwijin wa liman yuridu az-zawaj. Wasu ƴan shawarwari ne masu amfani ga masu aure daga wanda yake nufin aure. Ma'anan Allah da shawarwarin za su amfanar da wanda ya riga ya shiga daga ciki, sannan wanda ma yake da niyyar shiga daga ciki shi ma insha Allahu ta'ala shawarwarin sun shafe shi. Nake cewa ina mai neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Shawara ta farko ƴan uwana masu albarka ita ce dukkanin wanda yake da aure ko wanda zai aure, abu na farko da ya fara ya kamata ya fara tambayar kansa shine meye dalilin da yasa yayi aure ko meye dalilin da yasa zai yi aure. Galibi ga wanda bai shiga system na aure ba, ga wanda bai shiga daga ciki ba, za ku ga kowanne akwai irin gharar ko ahdaf da suke dauke da shi wajen yin aure. Yanzu ka tattauna da samari matasa wanda ba su yi aure ba, kowa akwai dalilin da yasa yake yin aure. Wani za ka kawo farisha ce ta mai yawa a kansa saboda duk abokansa sun yi shi kadai ya rage. Kullun aka zo na majalisa sai an tsokane shi, sai an tsogale shi a can wajen. Idan ya je neman abokinsa gidansa sai ya turo da ɗansa da ruwa ya ce je kai wa babanka da sauransu irin waɗannan abubuwan. To shi wannan abin yana damansa, sai ya ce to insha Allah ta'ala azumi mai zuwa a ɗaki na zan yi. Kaga wannan wani abu ne yasa shi kawai zai yi aure, ba wai madafar auren ce ta sa zai yi aure ba. Wani kuma kawai morewa ce. Abinda yake ɗaukar aure wata rayuwa ce kawai ta morewa da jin daɗi. Sai ya shiga kuma sai ya ga ba haka bane. Wani kuma za ku ga wani abu ya hanga a wajen ita matar da yake so ya aura, ko mai bi ‘yar gidan masu kuɗi ce, ko akwai wata mamura da zai iya lasa a jikinta. Saboda sai ya kai kai ya nace duk wulakancin da za a masa ya jure. Nan ma sai an shiga kuma in bai samu abin da yake so ba sai labari ya canza. ‘Yan uwa da sauran manufofi da dama wanda kowanne ɗaya daga cikin idan na ba shi dama zai iya kawo wata manufa daga cikin manufofin da yawa daga cikin matasa suke aure dominsa. Wanda ɗaya daga cikin abin da yasa ake samun matsaloli ‘yan uwa na masu albarka a auratayya, wallahi rashin sanin manufar da mutum ya aure a kanta. Tun farko ka tambayi kanka dan me nayi aure ko dan me nake so nayi aure. Idan kai aure ba da hadafi da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora ma a kai ba, to za ka samu matsala. Idan kai aure ba da hadafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu ba, mutum zai samu matsala. Shi yasa galibi idan aka yi aure irin na yanzu wasu da yawa sai ka ga abu ne da baya ɗaukar lokaci an fara samun matsala. Wallahi wani yake ban labari yake cewa shi gaba ɗaya wallahi bai yi sati biyu yana jin daɗin aurensa ba, sati biyu. Yanzu can da nake muku shekara 16 ko 17 ake tafiya. Sai lokacin da aka yi auren dududu bai yi zaman lafiya irin abin da ake cewa honeymoon ɗin nan da ake yi. Ko da baka fita wani abu ba, kana honeymoon a gidanka ko? Wani lokaci kai sati baka fita sai dai sallah. Sallah ma wani lokacin sai ya ce tashi mana jami'i. Baka bane to irin wannan shi ce wallahi bai fi sati biyu ba. Daga nan kawai aka fara samun abubuwa da rashin jin daɗi. Kuma har yanzu me yake jawo irin waɗannan abubuwa? Galibi ka je ka kalli rayuwar auren da kyau, kawai wani abu aka kalla aka yi auren ba wasu abubuwan da shari'a ta ce a kalla ba. To shi yasa zan ɗan ambaci wasu daga cikin abubuwan da ake yin aure domin su, abubuwan da ya kamata kai a matsayinka na matashi da baka yi aure ba ya kamata ka kalla kafin ka shiga daga ciki. Wanda yake da aure kuma zai iya har yanzu baka makara ba, zaka iya dawowa ka kalle su domin ka gyara abin da kai kuskure a baya. In Allah da sai ga an samu kyakkyawan zamantakewa, farin ciki ya dawo cikin rayuwarku. ‘Yan uwa, mafi girman abin da ya kamata kowanne ɗaya daga cikinmu ya kalla kamar ya aure shi ne mutum ya ɗauki aure ibada. Yadda ka ga sallah da ka zo kai yanzu ka fito daga gida kai alwala ka taho ka bi limami kai sallah, me kake tsammani za ka samu na duniya? Wanne amfani ko wata natija kake tsammani za ka samu da sallar da kai ta magariba yanzu? Babu. Abin da kake tsammani shi ne za ka samu lada ne a wajen Allah subhanahu wa ta’ala. Ibada ce kawai. Yadda ka ga da sanyi ana muku-mukun sanyi za ka tashi ka samu ruwan sanyi ka yi alwala ka fito iska tana hura ka ka je sallah, ka je masallaci kai sallah tare da limami ka dawo gida, me kake tsammani za ka samu na duniya? Babu. Kayi ne kawai saboda me? Saboda me sallah tsantsar ibada ce da Allah maɗaukakin sarki ce. To daga lokacin da ka kalli aure a matsayin irin kallon da kake wa sallah, to za ka huta da yawa daga cikin matsaltsalu. Ka ɗauki aure a matsayin ibada. Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni ya ce a yi. Annabi sai tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kwaɗaitar da mu ya ce a yi. Ka yi aure don wannan. Saboda haka Bahaushe ya ce wa in ta yi ruwa rijiya, in kuma ba ta yi ruwa ba fa sai a mai da ita shadda ba, haka ba ne? idan ka shiga harkar aure sai ka same shi yadda ka tsara shi yadda kake bukatar sa to fa biha wa ni'ma in kuma aka samu aka siye zo da matsaltsalu to zaka iya hakuri ka jure har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai kawo ƙarshen matsaltsalu ba za ka fushi kai saurin raba wannan igiya ko alakar da ke tsakaninka da matar da ka aure ba saboda dama ka san ibada ne ibada ko ciki take da me da kalubale kala kala to mutum ya dauki wannan ka dauka Allah madaukakin sarki ya ce kai aure wa anki fil ayama minkum wassalihina min ibadikum sai ce me wa imaikum iya kunu fuqara yughnihim Allah min fadli wallahu wasi'un alim Allah subhanahu wataala ce wa anki fil ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum ku auri al ayama sune wadanda ba su da aure sawa'un bazawara ce ko budurwa ce duk wannan ayar lafazin al ayama ya kunshe ta jam'i ne na al ayyum wanda asali lafazi ne da yake gasgatuwa akan bazawara amma a wannan ayar abin da yake nufi shine dukkanin matar da ba ta da aure Allah madaukakin sarki ce wa anki kul ayama minkum ku auri matayen da ba su da aure a cikin ku wassalihina ku aurar da su Allah subhanahu wataala ce wassalihina min ibadikum wa imaikum da nagartattu daga cikin bayinku maza da bayinku mata Allah subhanahu wataala ce iyakunu fuqaraa idan sun kasance talakawa marasa abin hannu yughnihimullahu min fadli lalle Allah madaukakin sarki zai wadatar da su daga falalarsa lalle Allah madaukakin sarki mayalwaci ne kuma masani ne subhanahu wataala kaga wannan umarni Allah madaukakin sarki amfani da lafazin fi'il al-amr wa ankihu ku yi aure ku aura haka farkon nisa'i wa in khiftum Allah tuqsitu fil yatama sai ce me fankihu ma qabalakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba in khiftum Allah ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adana Allah ta'ul Allah subhanahu wataala yace idan kuna tsoron ba za ku yi adalci game da mareniya da aka ba ku jiranta ko gado ko kuma ku gade dukiyarta ku kula da ita ba za ku yi adalci cikin lamarinta ba to ku kyale ta ku je ku aura abin da ya muku dadi Allah yace ku je ku aura abin da ya muku dadi ma tabalakum minan nisa'i da matai sai Allah ya ci fara da bibiyu in ka so dan uwa mai albarka je ka fara aure da bibiyu aure guda biyu lokaci guda Allah ya baka dama in kana da dama amma ba a yin kuddin bala a cikin harka aure wa thulatha je ka aure guda uku inji Allah madaukakin sarki wa ruba kai je ka aure guda hudu ma duk Allah madaukakin sarki ya baka dama sai Allah ya ce idan kuna tsoron ba za ku yi adalci a auren biyu ko uku ba ko hudu je ka aure guda daya ko su suka ce wai dan mutumin da yake da mata dai wai yana tsoron ba zai adalci wai azalimi ne kenan kaje fasarar gatari dan Allah kaje fasarar gatari abinda Allah subhanahu wataala yake nufi da wannan ya fara da bibiyu ne saboda idan ka kalli siyakin ayar Allah yana bayani game da mutumin da aka bashi jiran mareniya da dukiyarta to sai yake so ya mallake dukiyarta ta hanyar aurenta an gane idan ya aure ta mallakin dukiyarta ya dawo kulawa wa kenan ba shi ba sai ya hauka ya handama da baba kiri sai Allah ya ce to idan ka san ba za ka yi adalci akan wannan mareniyar Allah da aka baka jira ba kyale ta je ka auri mace guda biyu in kana da dama je ka auri guda uku amma in ka san ba za ka iya adalci tsakanin su ba kyale su je ka auri guda ɗaya ku zauna da ita saboda haka wannan umarni ne daga Allah subhanahu wataala akan mu yi aure saboda haka aure ibada ne ana bada lada ga wanda ya aure dan Allah madaukakin sarki dan ya kamar da kansa kamar yadda zamu zo mu ji hadisin Uthman ibn Affan wanda ke cikin sahih al-Bukhari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya ma'ashar shabab hadisi ne da sayyidina Usman yake ga Abdullahi dan Mas'ud Allah kara masa yarda ya ma'ashar shabab man istata'a minkum al-ba'ata sai annabi ya ce me fal yatazawwaj fa innahu aghabbu lil basari wa ahsan lil fard. Annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya ku taran samari, ya ku dandazan matasa kuna ina. Annabi yace manistata'a minkumul ba'ata, wanda duke yake da damar samun alba'a shine zai iya ciyarwa da tufatarwa da shayarwa da kula da haƙƙin iyalinsa, duk abin da yake dole a kansa nata zai iya yi. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace falle tazawwaj, abin da ke kansa yaje ya aure, saboda aure shi yafi sanya abubuwa guda biyu, shine aghabbu lil basar, yafi sanyawa ka rintse ganinka daga kalle kalle, zaman majalisa ne, zaman layi ne, kalabe ne a waya kana kalle kalle, duka irin waɗannan abubuwan idan kana da aure an fi maka sa ran zaka kautar da idanka game da shi. Sannan wa ahsanu lil farj, shi yafi sanyawa ka katangance farjinka daga afkawa cikin abin da Allah madaukakin sarki baya so, zina ce, luwaɗi ne, maɗugo ne, dukkan abin da Allah madaukakin sarki ya haramta aiwatar da su da farji, aure shi yake sanyawa ka yi shi. Kaga wannan shi ma umarni daga Allah subhanahu wataala da yake bayani daga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, da yake bayani game da mu yi aure. Yan uwana masu albarka, daga cikin abin da zaka gane mahimmancin aure shine yadda Allah subhanahu wataala ya sanya shi min sunanil anbiya, sunna ce ta annabawa, mafiya tsada da daraja a cikin bayin Allah gaba ɗaya, kaf babu kamar manzannin Allah da annabawansa salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in. Babu wani daga cikin ɗan adam in dai mace ce ta tsuguna ta haife shi da yake manzannin Allah da annabawa, to Bahaushe ya ce ai daga na gaba akan game zarfin ruwa, sai Allah subhanahu wataala ya sanya dukkaninsu in banda wanda nassi ya toga ce sun yi aure kuma sun haifi zuriya. Dan an nuna maka mahimmancin aure. Wa laqad arsalna rusulan min qablik waja'alna lahum azwajan wa dhurriya. Allah ya ce mun sanya mun turo manzanni kafin ka ya Rasulullah, kuma dukkaninsu mun sanya musu azwajan mataye, wa dhurriya da kuma ƴaƴaye da jikoki. Dan ka gane mahimmancin aure a wajen Allah madaukakin sarki, sai halatta wa annabawa da manzanni auren matan da bai halatta wa al'ummarsu ba. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya mutu ya bar mata nawa na aure ƴan uwa masu albarka? Mata nawa ya bari? Tara na aure. Ya aure mata nawa? 11. Kai nawa aka halatta maka yanzu? Hudu. To kai ka san matsayi da martaba aure ta kai, matsayi da martaba aure ta kai. Shi yasa annabawa da manzanni ya kasance su ne suka fi mataye masu yawa sama da al'ummarsu. Hakanan akwai hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin sunan nasa daga sahabi Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala an. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa arba'un min sunanil anbiya, wasu al'amura guda hudu suna ɗaya daga cikin sunnonin annabawa, sunnoni ne na annabawa. Na farko al-hinna, shine lalle tirage mu idan yayi fari ai masa lalle, wannan sunna ce ta annabawa. Idan gemun ka yayi fari ka zama dattijo, to babu laifi kai mai lalle, babu laifi. Hakanan at-ta'akkur, sanya turare, wannan shi ma sunna ce ta annabawa. Hakanan wasiwak da aswaki, sai na ƙarshe wan nikah, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aure. Aure ɗaya ne daga cikin sunnar annabawa, mai da wannan hadisi ya tabbata wacin aya kuma ta abin nan ɗinmu. Dan uwa, daga cikin manufofin da yasa ake yin aure shine at-tumaninatu wal iffa was sakan, shine samun nutsuwa da kamewa da kuma samun kyakkyawan nutsuwa a cikin rayuwar ɗan adam. Wato in koyar da al'amarin yake shine, duk inda ka ga mutum namiji da mace, Allah subhanahu wataala ya halicci wata ghariza a jikinsu, lokacin da mutum ya kai shekarun balaga ghariza ce ta sha'awa wanda dan adam bai isa ya kauce mata ba ko kana so ko baka so mazantaka nagarta ce ma ga namiji in ya kai shekarun a ce yana da sha'awa yanzu da mutum zai kai shekarun balaga a ce ba shi da sha'awa sai a rinka neman magani a likita a wajen asibiti a wajen likita sai a rinka bin masu maganin gargajiya ana a taimaka masa ba shi da sha'awa to wannan sha'awar dole ne namiji yana buƙatar mace mace ma tana buƙatar namiji haka Allah madaukakin sarki ya tsara to sai sanya hanya ɗaya ce Allah madaukakin sarki ya halatta wanda mutum zai iya gusar da wannan sha'awar tasa ita ce hanyar aure to shi yasa duk mutumin da ya kai shekarun balaga wannan sha'awar ta fara motsa masa bai samu ya aure ba fisga kansa ya dan fufusga haka da sauransu ku yi haƙuri matasa sai ka ga kansa yana dan fufusga haka dai haka gashi nan gashi saboda ya rasa as-sakan wa tumanina nutsuwan nan Allah bar ku ki zargi ya faɗa to shi ya dan samu matsala tun nan wajen wallahi din nagartarsa duk ustazansa eh wani lokaci sai kun ga dan sumbatu haka da sauransu Allah subhanahu wataala ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan sai ce mai litaskunu ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun Allah subhanahu wataala ya ce wa min ayatihi daga cikin alamomin da suke nuna lalle Allah subhanahu wataala saman me ne shine an khalaqa lakum min anfusikum azwaja Allah ya halitta muku mataye daga kawukanku waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah kuma ya sanya soyayya litaskunu ilaiha ko na tsallake litaskunu ilaiha sai Allah ya ce dan ku samu nutsuwa da su su ma su samu nutsuwa da me da ku yadda namiji ke samun nutsuwa da mace haka mace take samun nutsuwa da namiji Allah subhanahu wataala ya ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma sannan sai Allah ya sanya soyayya da kuma jin kai tsakaninku dan uwa mariki wadannan abubuwan guda uku na farko as-sakan shine me nutsuwa sannan me na biyu al-mawadda soyayya sannan rahama jin kai to abu na farko samun nutsuwa da dan adam yake yi duk yadda ka kai da kamewa duk yadda ka kai ga tsoron Allah madaukakin sarki wallahi matikar mutum ba shi da aure akwai matsala kamar yadda na faɗa na buga mana misali kwanakin baya a wata muhabara makamancin wannan da muka yi nake cewa ka kalla ka gani da kyau wai me dalilin da yasa mutum da yayi aure kwana biyu sai ya ga ya fara canzawa ne dan uwa da Allah ba haka bane idan mutum yayi aure da sai ka ganshi gashi nan haka dan mola haka dan shagida haka amma wallahi da ya aure kwana biyu sai ga an taso da shi duk kamar amma penibitin gashi nan kaga mutum kuma tun sai ya ciccuku sai ka rinka mamaki ga cewa na dama zaka kiba wani da ganka ya ce wani dama zaka kiba wallahi kamar iska ta dauke shi yana tafiya amma ya zama kato to yafi yanzu aure ne kuma kalli inda zaka san cewa albarkar aure ce ba fa sai kana da kudi ake wani kibar bugali haka ne na baga misali na ce yanzu kalli akwai wanda duk inda ake neman mata a duniyar nan ya sani kuma kullun zai je neman macen da yake so ya biya bukatar sa ta hanyar da Allah bai yarda da ita ba amma kalle shi da kyau irin nutsuwar da wancan ya samu da ya aure shi yana da ita dan kumarin da wannan ya samu da dan tada komadarsa da aka yi wannan ya samu dan uwa ina fata an fahimta kaga wannan nutsuwa tana cikin menene ashe tana cikin aure dan uwa ina fata an fahimta tana cikin aure shi yasa duk yadda mutum yake so ya je ya biya bukatar sa dan wani gani yake ai kawai tunda sha'awa ce kawai bare je biya bukatar sa ta hanyar da ya ga dama wallahi ba za ka gamsu ba kuma hankalinka ba zai kwanta ba babu wani wanda yake zina ko luwaɗi ko maɗugo ko hanyar da bata dace bai biya bukatar sa da ya gamsu ko hankalinsa ya kwanta wallahi babu shi ta hanyar aure ne kadai ake samun irin wannan nutsuwar sannan sai Allah madaukakin sarki ya sanya wasu abubuwa guda biyu jigo a cikin tafiyar aure, su ne al-mawadda war rahma, soyayya da kuma jin kai. Masana suke cewa ita soyayya ita ce farkon ginin auren, da ita ake gina aure. Dandan auren da ba soyayya, lalle wannan auren ƙarshe rushashe ne, lalle wannan auren ƙarshe ba za a samu abin da ake bukata ba. Soyayya ita ce take kulla alaka tsakanin zuciyar namiji da mace, yaji yana son abin da take so, ita ma tana son abin da yake so, yaji yana kyamar abin da ke bata mata rai, ita ma taje tana kyamar abin da ke bata masa rai. Wannan duk soyayya ce take sa wannan. To amma ita soyayya malami suka ce tana da limit, shine ana yin ta ne galibi a farko-farkon aure. Idan aure ya ja lokaci ya tafi, to soyayya ta kan gushe. Me kuma yake rike da aure shine rahma, jin kai. A lokacin kuma ka dawo kana tunanin cewa wance ta yi min halacci a rayuwata, ba haka bane? Lokacin da duk mata suka kine ta zo ta ce sai ni, sun yi rigima da ƴan uwanta, sun yi rigima da kaina, duk a kaina. Ita ta haifa min ƴaƴa, ita take girka min abinci, ita take min kaza. Irin waɗannan abubuwan za ka rinka tunawa sai ka ga duk abin da ya taimaka barka jure. Ina fata an fahimta yawa. Idan ka tuno wani abu na munana wata, sai ka tuno kuma kyawawan, sai ka ɗora kyawawan akan munana, sai a ci gaba da tafiya. To haka Allah maɗaukakin sarki ya tsara waɗannan abubuwa, a samu nutsuwa, soyayya ta farar da auren, rahama kuma ta ƙarasar da shi. Sai ka ji an ce ga miji da mata shekararsa 60 ba su rabu ba, shekararsa 60 me ya kawo wannan? Jin kai, rahama, tausaya wa juna. Wallahi ƴan uwa ba dan ba sa samun matsala tsakanin su bane, ba dan ba wani abin da ke shiga tsakanin su bane na tashin hankali ko abin da ya gama da ka'a. Ai duk gidan da ka sani a cikin gidaje babu gidan da ba a samun tashin hankali, babu gidan da ba a samun sabani tsakanin mai gida da matar gida, duka nama jami'i. In kuma akwai shi to sai a kawo. A'a, tunda aka samu sabani a gidan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kai waye kai? Ba haka bane? Hatta kai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yau matansa yaji tsawon wata guda cir. Annabi ya daina a shiga ɗakin kowace ya kwana, sai ya koma sama kawai, sallallahu alaihi wasallam ya tare. Amma da safe zai zo kuma a gaggaisa, amma sai ya fita harkokinsa. Tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Sai da ya wata guda cir, da ya dawo, na nashi take cewa ya ka dawo, ba ka ce su kai wata guda ba. Sai ce mata to ai al-asharu hakaza wa hakaza wa hakaza. Ce wata ai ko kwana 30 ko kwana 29 hadisin Muslim. Kun ji mata? Maimakon a ce a zo a kama ka a rungume ka a ce sannu da zuwa mai gida. Amma ka ji ta ce me yasa ya dawo. Kuma tana buƙatar sa, tana son ganin sa. Amma wallahi dan uwana mace haka take. Tunda aka yi wa Annabi kai ma ka shafa kanka ruwa. Ba haka bane? Wai yanzu ka ji mutum yana wai ka ga matashi yana wani filin yana da kai, ni mace bata isa ba kai. Wallahi baka san mace bane. Wallahi baka san mace, baka ce mace bata isa ba. Ai ko ita ta isa. Wallahi ita ta isa. Eh kai da kai Allah madaukakin sarki ya baka ikon control ɗinta. Eh sai Allah madaukakin sarki ya yassare maka ita, kaga baka jin wahalarta. Allah ya saukake maka ita. To shine amma Allah ya haɗa ka da fitinanniya. Lokacin da aka fito da takalmi wari da wari baka sani ba. Kwarai da gaske. Kwarai. Dan uwana masu albarka, shi sa Allah subhanahu wa ta'ala, Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisin Abu Huraira. Hadisin da shi ma Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin sunan nasa. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke cewa a falafatun haqqun 'ala Allah a'unuhum. Wasu dangi na mutum uku, Allah madaukakin sarki ya dora wa kansa haƙƙi a kan kansa, ba wani ya tilasta shi ba. Allah ya ce sai na taimake su, bari ku ji su. Na farko, al-mujahidu fi sabilillah, wanda ya zira takobi ko ya dau makami ya fita dan ya da kalmar Allah madaukakin sarki. Na biyu, wal-mukatabu alladhi yuridu al-ada, da bawa mukatabi bawan da mai gidansa ya dora masa fansa yake kuma aiki tukuru dan ya samu fansan nan ya fanci kansa daga mai gidansa na uku sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wannakihul ladhi yuridul afafa da mai auren da ya aure dan ya kamar da kansa ya samu nutsuwa ya dauke kansa daga kallakalle daga duba duban da bai dace ba daga afkawa cikin abin da Allah madaukakin sarki baya so annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce haƙi ne akan Allah sai ya taimaki wannan kaga wannan na ɗaya daga cikin manufar da ya kamata kai aure akan ta nayi aure ne dan na kamar da kaina na nitsar da kaina kada na afka cikin abin da Allah madaukakin sarki baya so in kai wannan shi kuma Allah subhanahu wataala ya dauki alƙawari zai taimake ka dan uwana masu albarka saboda wannan ne addinin musulunci hana abin da ake ce masa at-tabattul at-tabattul shine mutun ya ce ba zai aure ba kwata kwata ya yanke daga aure babu shi ba mata kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi wa Usman ibn Maz'un radiyallahu anhu raddi akan at-tabattul da yace zai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana shi ya ce ahir wannan ba dabi'a bace ta musulmi ba dabi'a bace ta addinin musulunci ruhbaniyanci ne wa ruhbaniyati ni bitad'uha ma katabna alaihim illa ibtigha marḍāti lati Allah ya ce mai famara'uha haqqa riayatiha sahabin da ke rawaito hadisi Abdullah Uthman bin Muzayyah ke cewa walau azina lahu inda ce annabi yayi wa Usman dan Maz'un izini yayi at-tabattul yace ya daina aure lakhtasaina da dukkanin mun je an fide mu mu duk mun daina auren wato ku kalli abin da kyau inda ce annabi ya ce Usman bin Maz'un abin da kai daidai ne ba ruwanka da mace ka ƙara shiga harkan mace yace to da duk sahabbai zuwa zamu mu je a fide mu ai an san abin da ake dan taure ko dan akuya a fide shi ko a cire mare nasa dan ya daina neman mace ce ga haka zamu je mi ma'ana idan haka kawai ne mutun ya ce ya wadatu daga mace bai isa ba su ma din sai sun bi ta hanyar mai fidiya amma annabi ya hana shi sa hadisin Bukhari da Muslim wasu matasa guda uku masu zafin addini masu hamasar addini suka ce su fa ba su ga ta zama balahira kawai za su ne ba suka ce su je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka tafi kotun kolin gaba daya suka je suka ba matayin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka tambayi irin ibadar annabi aka gaya musu annabi yana kaza kun san abin da suka ce sai suka ce aina nahnu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam ina hada kanmu da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare wai ka annahum taqalluha kamar sun karanta a ibadar da aka ce musu annabi su suna ganin tayi musu kadan ina mu ina annabi fa an ce an gafarta masa zunuban sa mata kaddawa mata akhara sai ɗaya daga cikin su yace zai ta sallah har abada kullun a cikin sallah yake ta kiyamul layli eh kuma yace zai ta azumi tsawon shekara kullun azumi zai basha kullun zai ta azumi ɗayan su kuma yace shi ibada za ta dauke masa hankali bashi ba mace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dawo gida aka bashi labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi ya ce ku ne kuka ce kaza da kaza da kaza yace ana attaqakum wa akhshakum lillah yace ni ne annabi wallahi na fi ku kiyaye dokokin Allah na fi ku tsoron Allah wannan akwai musu ku jayi akan haka ba musu to sai annabi ya ga musu yadda karatun yake karo sai yace usalli wa anam ina yin sallar dare kuma dan kwanci ina kwanciya ta ne bacci kai ta tsallaka takura kanka kana jin bacci ka kasa yi annabi yace ina yin sallah gurgurdan abin da Allah ya kaddara min zai sannan ina kwanciya ne bacci wa asumu wa uftir ina yin azumi kuma ina shan azumi shi sa hadisin nan Aisha take cewa wata rana annabi zai ta azumi sai ka dauka ma annabi baya shan azumi wata rana kuma an yi azumi sai ka dauka annabi baya azumin nafila sai annabi yace da su na karshe wa atazawwajun nisa sannan kuma ina auren mata ka kai annabi imani ne to shi ma yana auren mata sai ce musu famar raghiba an sunnati falaysa minni duk wanda yake tsamar kyamar sunnata aga mutum da yace ba zai aure ba kyamar sunna annabi yake kenan annabi yace falaysa minni ba ni bashi ba ni kaga ai da matsala so da kwanan shi da muka cewa nutsuwa da kamewa wannan ana samun ta ne a cikin aure dan uwana masu albarka daga cikin dalilan da ya kamata mutum ya aure saboda su shine injabul walad shine samar da aya samar da ƴaƴa saboda ƴaƴa ɗan uwa rahama ne ƴaƴa jin kai ne ƴaƴa albarka ne shi sai Allah madaukakin sarki ya kira wa ƴaƴa da mai kyauta lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha sai ce me ya habu liman yasha'u inafan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inafan wa yaj'alu ma yasha'u aqima Allah raba mu da aqima Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mulkin samai da kasai gaba ɗaya na Allah ne kuma yana halittar abin da ya ga dama sai Allah ya ce ya habu kyauta Allah yana bada kyauta ga wanda ya ga dama ƴaƴa maza yana bada kyauta ga wanda ya ga dama ƴaƴa mata wani kuma sai Allah ya gauraya masa ya cakuɗa masa ya bashi maza da mata wa yaj'alu man yashaa qiman idan Allah ya ga dama sai ya sanya wani bakarari ga kuɗi ga mulki ga dukiya amma da yake haihuwar ta Allah ce sai Allah madaukakin sarki ya hana shi duk inda zai je a duniya ya je mai bayarwa bai ga dama ya bashi duk inda zai je ya je shine wannan kasar shine wancan kasar duk wani abin da za a yi a dauki maniyin sa a sa a cikin kwalba a rede shi a dauki maniyin matar sai an gama sai ya lalace haka zai hakura ya mutu da takaici na rashin haihuwa saboda ka ayyan albarka ne shi sa annabin Allah Zakariya alaihi salam daga cikin abin da yake faɗa rabbi inni wahana al'azmu minni ko washta'ala ar-ra'su mai shayban sai yace mai walam akun bi du'aika rabbi shaqiya ga furfura kansa ya kama da wuta ta furfura asusuwansa sun yi mai sun yi rauni yace amma duk da haka ya ubangiji ban kasance marashin arziki game da rokanka ba wa inni khiftu al-mawaliya iwara'i wa kanat imra'ati aqiran sai ce be habli min ladunka waliyan annabin Allah manzo ku duba ya shiga cikin wani hali ya damu saboda rashin da saboda ka dukkanin wanda Allah madaukakin sarki ya hana shi da ba za ka gane matsalar rashin da ba wallahi sai Allah ya jarabe ka da shi Allah ya kiyaye ba fata ake ba to daga cikin manufar haihuwa a aure ɗan uwa shine akwai samar da aya shi sai annabi tsira da amsi tsara tabbata a gare shi yace tazawwajul waludal waluda wadudal waluda fa inni mukafirun bikum al-umama yawm al-qiyama annabi tsira da amsi tsara tabbata a gare shi yace tazawwajul waduda ku aure mata yanda kuke so wanda suka iya soyayya kenan wanda suka iya soyayya ku aure su kana son ta tana son ka wannan fa shine kaida aure fa na sha memetawa kada ka yarda ka je ka aure matar da ba ta son ka dan uwa Allah duk matar da tace maka ba ta son ka karbi da ita diya duk yadda kake ganin ken yarinya ken ta ya burge ka ya kayatar da kai sai ka je tace mallam ba kai mun ba kenan da Allah a duniya ba wace za ka yi mata ne asinan da yawa wani ya ce wasu mafi yawa da wata ta ce ba ta son ka wasu wata ta ce tana son ka shikenan kawai amma ka je kai ta wahalar da kanka wato abin mamaki shine ranar wani matashi wallahi abin mamaki in kwaya bugo min waya na ta kuka wata ta ce ba ta son sa kuka ba ta kuka ce wallahi kuma malami sai hidima nake mata wallahi wallahi yace mu hidimar da yake mata kuma ya fesa bayawa kuma wallahi ba ta son sa yana ta kuka sai to saboda Allah bawan Allah kai saboda Allah kai ka zo kana bani wannan labarin saboda Allah kana namiji ka tsaya kana mace kuka wannan ai ya bada mu eh ba mu alfahari da shi wannan haba da Allah daga lokacin da mace ta ce ba ta son ka ana gina aure ne akan soyayya ana gina aure ne akan soyayya idan aka shiga in sabani yau da kullun da sauransu wannan wani abu ne na daban amma dai asalin aure ana gina shi ne akan soyayya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi yace ku aure matayen da kuke so suke son sannan alwaluda masu haihuwa inji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gareshi dan uwa zaka aure mace ka aure mai haihuwa a yadda ake bi a gane mace mai haihuwa shine kalli danginta kalli gidansa kalli mahaifiyarta kalli ƴan uwanta za ka ga suna haihuwa sai ka aure ta bisa kikkiawan zato ko zaka iya ganin hakan kuma ka aura ka gama haka bane amma bisa kikkiawan zato abinda ya bayyana ka ya bayyana a gare ka a zahiri shine haka sai ka aure ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fa inni mukafirun bikum al-umama zan yi alfahari da yawan ku ranar tashin alkiyama ga sauran annabawa da manzanni amma annabi zai alfahari ne da yayaye na gari yayaye nagartattu wanda suka koshi da tarbiya haka ne ba ƴan wiwi ba ba ƴan maro ba ba ƴan belalin ba ba wanda suke yawan gantali ba ba su ba a'a annabi zai alfahari ne da wa da nagartattun yaro to wannan hadisi yana nuna mana lallai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya mana daga cikin hikimar da yasa ake yin aure akwai me akwai haihuwa ƴan uwa daga ciki akwai tawzi'ul amal wa taqwiyatu awasiril mahabba bainal a'ilat shine tawzi'ul amal raba aiki tsakanin ma'aurata wannan na ɗaya daga cikin abin da yasa ake yin aure shine raba abin da suke cewa division of labor raba aiki aikin namiji daban aikin mace daban abinda namiji zai iya daban abinda mace take yi daban shi yasa a yanzu kamar yadda na gaya muku shine lokacin da baka da aure kake zauna a ɗakin ka kai za ka yi girki kai za ka yi shara kai za ka yi kaza kai za ka yi kaza da Allah ya kake ji mai magana yanzu da masu aure lokacin da kai aure ka zo gida ka gani sai mutum ya fito ya ta murmushe ce wai da mu haka ake yi ko wani ya ce kamar ya tashi an wanke mai kayansa gaba ɗaya a rana sai a share ma ɗakin ka sau biyu sau uku a fesa turare a sa turaren wuta ka je na wani ƙanshi amma ɗakin ƴan uwa na samariya yake wani ɗakin ba sai a sati ba a share shi ba wallahi wani ya fito kawai sai dai ya samu shimfiɗa ta sai haka ya kaɗe ta kawai kaɗe ta kuɗin cizo ne da menene su sauka ya hawa ya tashi da safe da asuba ya gaba wallahi ɗan uwa an kai aure wannan ga cifar taka wannan gadan naka da aka kai maka za ka yi mamaki kai ga an kwanta sai ka tsawa kai yanzu kai ne akan wannan gadan ga kana kai Allah mai iko eh sabo bil ga katiba mai kyau an gyara shi ga ƙanshi yana tashi to raba aiki kai zaka fita ka je ka nemo ita kuma za ta zauna ta gyara maka gida zaka fita ka je kai farota ka fadi ka tashi ka kawo ita kuma ta zauna ta kula da gida haka Allah madaukakin sarki ya raba abubuwa sannan ka samu wacce ta hada alaka tsakanin ka kai da danginka ka kalla a matsayinka na namiji abubuwa da yawa na dangi ba komai kake iya shiga ba amma an kai mace wani lokacin kana gida ka ce ai wance ta haihu wata kanwa ta ungwa a tamfa a je a kai mata ba haka bane wance ba ta da lafiya mu je mu duba ta sai ka ga alaka ta ƙara kulluwa wasu ƴan uwanka ma da danginka wanda kai da baka binciko su ba sai babaka ta ce turo mu wance za mu je gidan wance sai ga duk ta san su duk inda ta shiga sai a ce ai matan wance ce kaga an ƙara samun me an ƙara samun faɗaɗuwa na family an ƙara samu iyayenka sun zamto iyayenta iyayenta sun zamto iyayenka wannan dai yana ɗaya daga cikin hikimar aure a ƙara samun ta'arufi tsakanin ɓangaren amarya da ɓangaren ango sanayya da kuma zumunci mai ƙarfi ƴan uwana masu albarka iya nan za mu ɗan dakata daga bayanin da ya shafi dalilin da yasa suke aure suna da yawa ba su da adadi suna da yawa sosai amma dai saboda yanayi na lokaci insha Allahu ta'ala akan wannan zamu dakata yanzu zamu tsallaka abu na gaba daga cikin shawara da zamu bayar ga masu aure da wanda ba su da aure amma wannan shawarar za ta fi mai da hankali ne ga waɗanda ba su da aure shine ikhtiyaru az-zawja ko ikhtiyaru sharik zaɓar abokin zama ga namiji ko ga mace dan uwa kaga wannan yana ɗaya daga cikin inda ake barin da yawa daga cikin masu aure a yanzu wallahi. Babu abin da yafi muhimmanci dan uwana mai albarka a yanzu a matsayinka na wanda baka yi aure ba, kamar ka zaba wa ƴaƴanka uwa ta gari. Kaga uwa ta gari wallahi yana da wahala yanzu sosai. Eh, sai kai sacin deeply sosai. Ba a yi da wasa wajen nema wa ƴaƴanka uwa ta gari, dan kai din ne gaba daya ƴaƴanka suke fito a madadinka. To shi yasa di yadda za a yi ka yi haƙuri, ka bi a hankali, ka tabbatar wacce za ka auro ta amsa sunan almar'atu saliha, mace ta gari, wacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya mana siffofinta, ya ce allati idza nazarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika. Kaji ta kenan. Annabi ya ce in kana neman almar'atu saliha, ita ce wacce idan ka kalle ta sai ka ji daɗi. Allati idza nazarta ilaiha, kenan idan ka kalle ta sai ka ji daɗi. Me yasa kake jin daɗi? Kaga farin ciki, kaga farin ciki, saboda wani, yanzu misali idan mutum suka samu sabani da matarsa ya fita, in zai dawo gida da Allah yake ji, baya jin daɗi, haka ne? To amma lokacin da mutum yake wajen aiki, kaga yana rigirge dawo gida, ya san zai je tare da tarbani mai kyau, komai nasa ana kula masa da shi yadda ya kamata. Annabi ya ce ita ce wacce idan ka umarce ta nan da nan za ta ce sami'tu ata'atu, naji kuma nabi. Annabi ya ce idan ka kauce ka fita daga gidan ko kai tafiya, to nan kuma ka batta da Allahnta, sai ta kiyaye maka kanta da kuma dukiyarka da ƴaƴanka gaba ɗayan kana da su. Duk yadda za ka sami irin wannan matar, kaga irin wannan matar wallahi tana da bala'i tsada a wannan zamani. In ka same ta ba da kowanne irin farashi ne dan ka auro ta. Nawa ne a zamani irin yanzu mutum ya auri mace aje ta a gida, amma tana chatting da wannan miji a waje, tana kiran wannan miji a waje, suna waya, ba haka bane? Tana gayyato irin wannan miji a waje. Nawa ne daga cikin mace za ka ajiye dukiya a gida, ka tafi ka batta, ta diba ta bayar aje a sayar da masu awo, ta caji aljiwunka, ta dauka ta je ta harkokin gabanta. Akwai matan ba da sun kware wanda in ka ajiye kuɗi haka rafa ya ta bude nan, ta zare kaza, ta bude nan kaza, ta zare kaza, wani yake gaya min wallahi. Kaga wannan ka auro ɓeren dinka kenan, ba haka bane? Duk yadda za a yi ikhtiyaru zauja, wannan abu ne mai kyau ga matasa. Allah, ina gaya ma dan uwa, kada kyalkyal ya dauke ka, kada ruwan sura da budurcin mace ya dauke ka, wallahi wannan duk zubewa yake bayan wani lokaci. Ina gaya maka za ka neme shi ka rasa. Yanzu ka je ka ga wata dattijuwa a shekara 60, lokacin da take budurwa ka je ka ga yadda ake laya kofar gidansu, lokacin da take budurwa duk Allah zambin ni ba wanda baya san ta, amma yanzu in ka zo sai ka ce iya, ba haka bane? Ina kyan fuskar? Babu. Ina dirin jikin? Babu. To wacce ka gani din ita ma yawman minal ayyami haka za ta kasance. Dauki abin da zai maka amfani, ka dauki abin da zai maka amfani, shine ka dauki wacce za ta kula da kai da nutsuwarka da ƴaƴan da za ku haifa gaba daya, duk ta tattara ku. Kun san mace in ta kware wajen iya lura da miji, sai kaga mijinta ya zamto kamar wani mai, kamar wani dan jariri a wajenta, wallahi kuwa haka take riri tashi. To irin wannan ya kamata ka samu, kada ka sake ka aure mai dogon baki ba. Ana nufin mai dogon baki ba, a'a, tana faɗa uku, ka faɗo ka ta faɗo guda biyar, duk abin da ka faɗa sai ta faɗa, ba ta saurara maka kwata-kwata. A wannan ba mata aure ba ce, dan gwana mai albarka, ba mata aure ba ce. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa, ya ce a duniya mata'un, duniya da kake ganin ta wani ɗan jin daɗi ne, wa khairu mata'iha almar'atu saliha, mafi alkhairin wannan jin daɗi na duniya, ɗan uwana mai albarka, shine ita ce mace ta gari. ita ce ta mace ta gari shi yasa wani hadisi mai ban kai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace idan Allah madaukakin sarki ya bawa mutum mace ta gari to ya bashi rabin addinin sa ne ji tsoron Allah a cikin rabin Allah baka mace ta gari ba rabin addinin ka aka baka to rabin kuma sai ka ji tsoron Allah ka kiyaye shi to duk yadda za a yi ka bincika ka samu mace ta gari domin kai kanka da kuma ƴaƴanka to amma ya ake samu mace ta gari ɗan uwa ba nan gizo yake saka ba anan ne aina ake samu mace ta gari tunda wasu sun ce wai ba kwankwasa ake ballanta na ajego eh ba kamar tukunya bace ga kwankwasa ka ji wannan tayi wannan bace ba a'a babu wannan kwata kwata wannan lokacin ma shigo shigo ba zarfi zai maka koi amma rufa rufa eh sai ta shigo sai kaga ba haka bane to abu na farko da ya kamata kai shine gyara tsakaninka da Allah kai ka zamto mutumin kirki ina fata an fahimta dan ga idan Allah maka kokin sarki ta al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat sai ce me wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam alayhi rahmatullah dai daga cikin malaman tabi'ai kamar da al-Imam ibn Kathir ne alayhi rahmatullah ya kawo a cikin tafsirin sa yace at-tayyibatu من النساء للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من النساء نغرتتم ماتاي ننغرتتم مزاجين هكا نغرتتم مزاجي ننغرتتم ماتاي kai ka zama mutumin kirki sai Allah madaukakin sarki ya kare maka nagartarka sai ya daka da mace ta gari akan samu lokacin kaga wani shi mutumin kirki ne matar sa ga ta namata haka ne Allah ya haka ne dan ya jarrabe shi wani lokacin kuma sai ga matar ce mutumin kirki shi kuma gashi nan ne kawai Allah ya so ya jarrabe ta ne Allah kan yi haka hatta annabawan Allah da manzanni Allah ya jarrabe su da haka ba haka bane wa baraballahu mathalan lil ladina kafaru mar'ata lutin wa mar'ata nu kana ta tahta عبدين من عبادنا صالحين ما فخانتهما سبا ما وي با ما وي abin da ya shafa fan dare ba a su gaba dai ma kafare ne ba musulmi bane akwai laifin da kai kafirci ne to Allah ya jarrabo su manzanni da haka amma ka zama nagartacce sai Allah madaukakin sarki wato dan uwa abin da ya shafi zama mutun nagari wallahi afar nasa tasirin da yake da shi ba ma kai ba ƴaƴanka da jikokinka abin ya kan biyo su kai ka zama mutum nagari ƴaƴanka da jikokinka sai Allah ya musu gomashi saboda nagartarka je ka cikin suratul kahfi kissar Musa da Khidir alaihi masallatu wassalam Allah subhanahu wataala lokacin da aka zo da yake bayani game da abubuwan da ya faru tsakanin Musa da Khidir lokacin da ya zo masa bayani game da wani gini da yaga zai fado sai ya tare shi ai kun tuno ko da ya tashi zai masa bayani me yace fa amma al-jidaru fa kana lighulamaini yatimaini fil madina sai yace me wa kana tahtahu kanzul lahma wa kana me abuhuma salihan ba dan su ake ba dan wa ake wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ba ma baban su bane kakan kakan su ne mutumin kirki nagartatta sa ta shafe su har Allah madaukakin sarki ya musu wannan dan ka dan a kare duke su saboda shi yi kokari ka zama mutumin kirki dan uwa Allah zai maka abinda baka tsammani ko kana raye ko bayan mutuwa ka Allah zai kula da naka Allah zai kula da naka saboda haka ƴan uwa na masu albarka dole ne ka zama mutumin kirki kafin ka samu mace ta gari kai ba sannan ka yawaita addu'a me ka yawaita addu'a wato ita mace ta garba lokaci guda ba ake samun ta ba tun ta lokacin da kaga ka kai shekarun balaga daga lokacin bai kamata ka fara addu'a aure ba kaga ga yanzu baka da jari baka da gida a'a ka fara addu'a aure daga cikin addu'ar addu'ar ibadur rahman walladhina yaquluna hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ja'alna lilmuttaqina imaman daga cikin addu'ar da suke yi shine rabbana ya ubangijin mu hablana Allah ka bamu kyauta min azwajina daga matayen mu wa zurriyatina da kuma zuriyar mu yaya da jikoki kenan sai suka ce qurrat ayun ya ubangiji ka ba mu masu sanya idanuwa nagartattu ba wanda za su samu kuka ba waj'alna lil muttaqina imaman ka sanya mu kuma jagorori ga masu tsoron Allah saboda kai yawaita addu'a Allah ka bani mace ta gari haka za kai tai Allah ka bani mace ta gari wacce ta kula da addini ta kula da ni haka kai tai lokacin da auren yazo wallahi lokacin da Allah zai cilla ka wajen wata nagartacciya wata mu'mina gafila ba fa annabi gafila ba ta rabka a'a bata san komai na iskanci ba ita ce gafila bata ma san wani abu na rashin mutunci ba ba yar TikTok bace ba yar Facebook bace ba yar Twitter bace duk bata san waɗannan abubuwan ba kwata kwata ita yar kauye ce ma wanda ka aure irin wannan ɗan kauyen wallahi Allah in ka je ka aure mai buɗe ɗan ido zaka ga ayyukan zakinka ina gaya maka Allah ya sa mu dace amin sannan kuma abu na gaba shine sai ka dauki shawaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace tunkahul mar'atu li arba'in galibi abinda yake sa mutane su aure mace abubuwa ne guda hudu limaliha ولحسبها ولجمالها ولدينها سنه بيتي فغفر بذات الدين تربت يداك ابو غدا وادي يسا اكي اورن مچ شيني النبي يتي انا اورن مچ دان دوكيرتا بس اورن جاري كينن كو مجن حاجيا اي wannan aure ba aure ba auren wulakanci kama wannan kama wannan auren Allah zaka shawo wulakanci in kai auren jari ina ga maka wallahi zaka shawo wulakanci sannan walihasabiha ayan manyan mutane ce isarauta isarauta ce ko ɗan wani gwamna ce ko wani minista dan ma ne yake za a dauki jarin miliyan 100 a bashi sai ya aura sai a bashi da halin sa eh wa badalahum minallahi malam yakum ya tasibun kin sai mutum kuma yana kunkuni kaga ko dai yake da sannan wali jamaliha wani kuma kenta ya kalla kawai kyakkyawa ce shi yana son ta sawa ne a gaban mota duk inda zai ce a ce ai wancan mata akwai wani ko wani da shi in ma za su je unguwa mata su ta sai hijabi wallahi fada yake mata wallahi an uwa idan mata su ta sai hijabi fada kawai ki zaki lillibe jikin kaza da kaza kaje da Yusuf sai dai ta tube hijabin ta shiga mota ta sa dan mayafi saboda a rinka cewa mata wani ce mai kyau ce dan Allah ga kalla in dauki kudi in bada sadaki mutane su rinka yaba min mata saboda Allah ka dauki kudi ka bada sadaki wani ya rinka yaba maka mata ha ba da Allah ba ka ejifa bane ai da matsala washi kuma abin da yake kayatar da shi kenan kai wani amma ka aure mace kyakkyawa sai wallahi kuwa shi abin da yake so kenan karshe sai annabi ya ce walidiniha ana auren mace dan addini sai annabi ya sauri ya ce farfar bi zati din yin marmaza ka tafi zuwa ga ma'abocin addinin in ba haka ba sai talauci ya kama hannunka irin wannan shawara kuma Allah madaukakin sarki ya ba iyaye da matan da suke neman mazajin aure idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu fa illa takum fitnatun fil ardi fa fasadun kabir idan kun yadda da wani idan kun amince da addinin sa da dabi'un sa mutumin kirki ne sannan kuma mai addini ne waɗannan abubuwa ake duba guda biyu ita ma haka annabi ya ce ku aura masa in kun ki fitin tuluma sai yawa da barna sa faru a doran kasa dan uwa ka lura saboda lokaci zamu dan karasa a gurguje ka lura da macen da zaka aura lalle ka bi shawaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan shawara ta gaba kai kokari ka kauce wa sabawa Allah madaukakin sarki a lokacin neman aure abin da ake cewa al-hiqba da kuma lokacin mukukun aure na ɗaya daga cikin abin da ke jawo matsala a lokacin aure lokacin neman aure lokacin hiqba galibi mukan fito da rigunan da ba namu ba shine ƙarya yaudara tadlisi tana shiga cikin neman aure mata suna son masu mai kuɗi shi kuma namiji yana son mai kyau haka ne kuma gaya yana son mai kyau ba shi da kuɗi ya za a yi kenan sai ya packaging zai aro mota ya aro gida ya aro kaza ya aro kaza sai an yi auren sai a gaba haka bane su ma mata suna so su kyau dan su samu masu kuɗi shi yasa yanzu duk wani abin da kuka sani a jikin mace ana cikon sa wallahi kuwa wannan dole in ga muku don ku sani ana ciko a kirji ana ciko a baya komai ana ciko kai ka aure mace don wani abin da kake so na siffa sai ka ji ashe da ciko ne sai kun je kun kebanta an gama daura aure sai ka ga babu talasha babu to ya kenan sai ana ga haka ka gani to babban abin da zai tsamar da mu shine kowa ya gaskiya eh kowa ya gaskiya ni dan kasuwa ne a kantin kori nake amma yaron shago ne ni me ya ciki sata nake yi ba wani ma ni ina da sana'ar yi na ni aikin hannu nake yi tailor ne ni me kaza ne ni me kaza ne ni in ta ga za ta aure ka ta aure ka ke ma ki tsaya ki gaskiya akan abin da ya shafi aure shikenan kawai sannan a nemi aure aure mai tsafta banda yawan zuwa zance da zuwa kullun kullun wani fa kullun sai ya zo zance ba kullun to me kake zuwa ka faɗa dan Allah ta Allah me zaka ce da hirar da kai yau da gobe dan Allah wallahi wani kullun sai ya zo zance kai anya kai ina da kana da aya kamar mutum kullun ya rinka zuwa wajenta kai me kake yi da Allah abin da aka sani a khidba ɗan uwa shine abin da aka sani shine namiji ya je ya ga mace ya ga te masa babanta ya ce to je ka turo iya ka ji ba za a daura aure shikenan kawai shikenan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya gaya wa ɗaya daga cikin sabansa al-Mughira ibn Shu'ba lokacin da ya je ya ga wata yana sanya aura bai ganta ba amma kawai irin an hada su ne sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake gaya masa cewa yace idhhab fanzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma ce kuma ka ganta ya inji manzon Allah ya ga Mughira ce kuma ka ganta ya Mughira wannan shi zai fi sa ku samu dankon zumunci da soyayya tsakanin ku barin ga muku wani abu a bude tunda karatu ake yi kowanne namiji akwai abin da yake so a mace haka ne ko ba haka bane to yi kokari ka samu kallar mace da kake so yi kokari ka samu kallar abinda ka san yana kayatar da kai a jikin mace ko ya kuri karatun haka ke ina ga muku ne dan abin ya fito fili abinda ka san kana so a jikin mace yi kokari ka samu mace mai wannan dan ka kauce wa kallon wasu mata masu irin waɗannan abubuwan ba dai shi kake so ba samu mace mai irin wannan to shine abinda annabi ya gaya masa Jabir bin Abdullah al-Ansari Allah ya kara masa da ya kasance yana zama ya labe yana kallon matar da zai aura domin ya ka ja hankalinsa zuwa ga auren nata ka kalli abin da zai ja hankalinka shi yasa idan mace ta zo namiji zai ganta za a yi aure to bukatun hijabi ya ta sako ba irin kayan da take zama a tsakar gida za ta isa babu laifi idan ta zo misali daga ita sai riga maybe iya na rigar tata da zani da sauransu ya ganta a haka babu laifi daga lokacin in ka ganta an ka ganta aka kuma sai an daura aure in ka ƙara ganin ta aka wuce balbal wallahi ka kalle ta balbal eh ka kalle ta a haka wannan shine abin da yake abin da yafi haka a malaman da suka faɗa abin da yafi haka wannan kuma yake ta shari'a malaman kuma da suka ce lalle sai mace ta fito maka mutu hashima ta sa izabi da niqabi to me zaka aura kenan baka san abin da aka aura ba daidai bane to daga nan an gama aure shikenan an gama aure shikenan amma kun san matsalolin uwa da yawa ana barin auren ne a waje ita soyayya fa a cikin gidan miji ake yin ta wallahi ba a waje ba duk soyayya da kaga ta daure ta yi dadi a gidan miji aka yi ta amma galibin soyayyar kusan 90% a waje ake yin ta duk wata magana duk wani labarin ka komai naka ta sani shi yasa da kun je da ka fara mata labarin sai ta ce ai ka gaya min kwanakin ba ai baka sani ai baka sani ai wannan maman yi labarin to me za a yi kenan duk wani kyanta duk wani lungu na jikinta duk ka gani to me zaka gani kenan amma ka ganta gani wanda zai ja hankalinka lokacin da ka zo ka ganta a cikin gida kai sai ita subhanallah a lokacin zaka ƙara tabbatarwa da cewa kai aure a lokacin soyayya ta ƙara kai ma soyayya ta ƙara abin dinta amma wallahi muna zubar da aure galibi a lokacin neman aure sannan kuma bayan wannan kuma idan auren ya zo kuma sai a zo a yi ta saba wa Allah a yi dina ayi cocktail, ayi mother's night, ayi kawayawa, ayi ɗan birni, ayi ina ne duk tashi na. Duk tashi na. Ko kuma da abukinka ake wannan abubuwa. Ko kuma kada su Allah ya sa ma albarka. Abukinka aka fito yara suka zo suka sa kaya irin na fulani duk surar jikinsu a waje suna rawa suna girgiza jikinsu. Ana dauka ana tura wa duniya suna gani. Abukinka Allah da kake so a sa albarka kana fito na fito da shi a lokacin. Ya ce kada ai ka ce sai an yi. Ka je ka sa an tara maza da mata a cikin hall guda daya ga DJ an sa kida. Kowace mace ta je an mata ado irin na fitar hankali. Da shiga da bata kamata ba an zo an hade. Kuma wai Allah kake so ya sa albarka Allah da kai wannan saban. Wannan na cikin mimmun karatul arus. Na daga cikin abubuwan da ba a so matakar kana so Allah ya sa albarka yi kokari kai abin da ya kamata idan auren ka yazo ka jajirce ayi abin da ya kamata idan gidansu mata suka ce sai sun yi ka ce kai baron ka wallahi ba za ka yi ba kuma sisin ka ba za ka bayar ba idan suka je suka kai su babu ran kuma kar ka je a ce ai su sun hada ka je ka ce ba za ka je ba kai da kai da abokan ka gaba daya sai fa ka zama namiji kun rajulan ka zama mutum da kyau ka zama namiji sai ka tsaya sosai sannan zai abin da ya kamata abu na karshe yan gona masu albarka wanda da kansa zamu dakata saboda lokaci akwai abubuwa da yawa shine al-mu'ashara bil ma'ruf Allah subhanahu wata'ala ya ce wa'ashiruhunna bil ma'ruf al-mu'ashara bil ma'ruf ta shafi dukkanin zamantakewar aure lokacin da akai aure to shine sai a samu kyakkyawan yanayi na zamantakewa tsakanin namiji da mace na farko ku fara gina rayuwarku daban Allah madaukakin sarki shi sa annabi ya shar'anta mana lokacin da aka ga gidan miji idan matarka bata jinin al'ada tana da tsarki sata ce alula kai ma yi alula ta shi kai sallar raka'a biyu da fa kanta yi addu'a kace Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabalta alai shikenan dukkanin abin da Allah madaukakin sarki ya gina na sharri game da ita Allah madaukakin sarki ya maka tsari da shi dukkanin alkhairin da Allah madaukakin sarki ya gina a tare da ita Allah madaukakin sarki ya baka da wannan ka bude ibada lokacin da mutum yaje zai tara da iyalinsa yayi addu'a Allahumma jannibana shaytan wa jannibi shaytana ma razaqatana annabi yace duk dan da aka samu shaytan ba zai safe shi ba irin wannan sadu ka bude kofar rayuwarka da bin Allah madaukakin sarki bayan ka kauce wadancan abubuwa sai a samu al-hayatu sa'ida rayuwa nagartacciya sani kokari ka bada haƙin da ke kanka na matarka cinta shanta tufafinta gurin zamanta haƙi na aure waɗannan duk wajibi ne da namiji ya kamata ya bada su suka mai da kai namijin ai bada haƙi ba su suka saka zama namiji ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima me فضل الله بعضهم على بعض سي الله يتي مي وبما انفقوا من اموالهم باير ود كاكي دا تشيروا شي يسا دول لوكاتين دا ماتي تزامفو كاي داي دا نامجي والله كك كتب تصماني زكا سامو بييا ابان دا يسا ايايين ما دا سكاي بييا اوري انوا بران غيا مو سابودا سين يادا نامجي شوغابا ني كوما كوما شي يكي كاوا اما يانزو ماتاكا با تشوا ني كدا ماتي تاي ايكي بو كو ابان دا كما دا هكا tana fita ta dauki albashi mai gwabi za ta sai wa kanta lashin 100 ta biya wa kanta bukata tai kaza tai kaza wallahi ka ji neman karantsuwa ba kowanne umarni ka isa ka baci ta ba Allah wabi ma anfaqu min amwali ne yana da tasiri kai ne mai shi sa sai dole ta bika ta haƙin da ka san naka ne dan uwa kokari ka sauke shi yi kokari ka zama to mai rike sirri tsakaninka da matarka kada ka zama to mai tona sirri kada ka zama to mai bada labarin al'amarin da suka shafi gidanka kai da iyalinka wannan ba karamin rashin mutuntaka bane ɗaya daga cikin magabata sun samu matsala shi da matarsa sai wani ya samu labari yazo ya same shi yake ga masa cewa wane naji labari akwai matsala tsakanin da matar da tsakaninka da matar kai ce amma baka da kirki wani yanzu kana nufi in faɗa maka abin da ke tsakanina da iyali na sirrin nawa yace kaka kare mai irin wannan bayan kwana biyu sai suka rabu sai ya dawo na ji an ce kun rabu me yayi matsala yace yanzu ba matata bace mun rabu da ita dan me zan baka labarin ta ba shikenan ba mutunci kenan suna tare bai tozarta ta ba sarrabu bai tozarta ta ba haka ake yi amma yalla asaf mutun ya zauna a teburin mai shayi yana dora matarsa ashar wallahi mutun ya zauna a teburin mai shayi yana zagin matarsa yana bada labarin matarsa ina ruwanka da matata ko cinye junan muke ina ruwanka da matata ba abin da ya shafe ka da matata to dan me zaka fito kana tozarta iyalinka wanda ƴaƴanka za su fito ƴaƴanta ne a ce gata nan kaza daga take waye jaw kai ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce inna sharra nasi manzilatan inda Allah yawmal qiyama rajulun yufdi ila mar'ati wa tufdi ilayhi thumma yusbihu yanshuru sirra mafi munin matsayi a cikin mutane a wajen Allah ranar tashin alkiyama shine mutumin da za su gabatar da wata mu'amala ko wani abu shi da iyalinsa ko ita ko shi sannan ɗaya daga cikin su waye gari yana yada sirrin junansu annabi ya ce wannan shine mafi sharrin mutane a wajen Allah ta koyi ki rike sirrin iyalinka iyalinka sirrin ka ce nisa'ukum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum in ka sa tibabi me yake yi ne dan uwa balilin da maka tsareci yake ba haka iyalinka suke a wajenka ko rabuwa kai da iyalinka dan uwa na mai albarka kada ka je ka rinka tona sirrin wallahi ba mutuntaka bane baya ɗaya daga cikin wafa'i ba tadda ka zauna da ita tai maka abinda koda iyayenka ba su isi maka ba a ce daga ƙarshe ka zo kana tona sirrin ta dan kon rabu ba daidai bane kai hakuri ka kauda kai game da cutarwarta game da gazawarta mata masu rauni ne haka manzon Allah ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an halice su daga ƙarshen argagari wanda yake karkatacce in ka ce sai ka miƙar da su to karya su zaka annabi ya ce ka ji daɗi da su da wannan karkata haka suke su haka Allah maɗaukakin sarki ya halice su shi sa annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce ya ce la yafurukum mu'minun mu'minatan kada wani mu'mini ya rinka aibata wata mu'mina annabi ya ce in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan aka haka ne wannan zance da daɗi yake annabi ya ce idan ka ki wani ɗabi'a daga cikin ɗabi'unta wallahi sai kaje kana san ɗabi'a wata ɗabi'ar tata dan Allah dan mai mata ba aka suke ba idan ka ji wata wannan ɗabi'ar tata ba ta yi maka ba sai kaga ai can wajen kuma ta iya tana kula da ƴaƴanka tana gyara maka kayanka tana kula da kai daidai tana maka rashin kunya ta wannan bangaren ba haka bane ta iya girki tana kula da ƴan uwanka da iyayenka tana mutunta su ba haka bane to tuno wannan sai kai hakuri ka juro wancan kai ma din ka cika ne kai ma din aka na mata rashin dalili ta wani bangaren kuma kake ta wani bangaren to haka ake a taru a rufa juna asiri haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya baka shawara kai hakuri ka kauda kai ka daina yawan kai kuka ka daina yawan kai kara akwai sirrin da yake tsakaninka da matarka ne ko iyayenka ka kai musu akwai sirrin da yake tsakanin kai da iyayenka ne kada ka ga matarka ka rike wa sirrin ka rike wa kowa sirrin sa in kai haka zaka zauna lafiya matarka ta fahimci cewa tana da limit tsakanin kai da ita abin da ya shafe ka kai da ita ko iyayenka bai kamata ka ga yawo in ba abin ya zama dole ba abinda kuma ya shafi iyayenka ita ma in ba na alkhairi bane ko wani abin da ya kamata ta ji kar ta ji kada ka ce wai kai fa duk duniyar nan kana da wani wai komai naka ya sani a wallahi mashirmaci ne kai Allah baka san abin da kake ba komai wai kana da wani amin a'a akwai dai abin da ya kamata aminin ka ya sani amma akwai abin da ya kamata sirrin ka ne naka ba daidai bane wannan abin da mutane suke faɗa ai komai nawa ya sani ha wata rana zai saka kuka da wannan sirrin naka ina gaya muku tabbas dan uwa ka girmama iyayen matarka iyayenka ne kai ma su suka haifi matar da ka gani ka aura take maka abinda babu wanda yake maka shi a duniyan ka girmama ƴan uwanta ka girmama na kusa da ita manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawarna na Khadija gani annabi kasa zaune kasa tsaye tashi ya cire mayafinsa ya shimfiɗa mata ya zaunar da ita ya suwance ya haka nana Aisha take cewa ya Rasulullah wannan kuma wace ce haka irin wannan tarbaka annabi ya ce kanat ta'atina ayyama Khadija ce ai kawar Khadija ce tana zaune mana lokacin na Khadija annabi ya mata wani girmamawa ta mutu fa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma saboda wafa'i irin nasa bai manta da ƴan uwanta ba kawar ta yake waka ya kuma iyayenta ka mutunta ka girmama iyayen matarka ka warware matsala tsakaninka da matarka ta hanyar da ya kamata ka ba hanyoyi mafiya sauki wajen warware matsala ka kauce wa hanyoyi mafiya tsauri wani abin da shiru ake warware shi wani abin da kallo ake warware shi wani abin da nasiha wani abin da fada kada inda ya kamata ai nasiha kai fada kada inda ya kamata ai shiru kace sai kai magana zaka lalata komai aure in ba abin da ya shafi addini ba to dole ne wani lokacin sai ka sauka daga kan wani abin ka hakura ka bada dama dan wani lokacin kai ma ka samu abin da kake so kada ka ce duk abin da ka sa sai ai duk abin da kake so a gidanka sai ai zaka samu matsala yadda Allah ya halicci mata a tankwaran nan haka haka suke wallahi za ta maka abu yanzu ta gaya maka magana an maka wasa baka sake ta kuma ta koma gida ce ta kuka kai ma kuma abin yanzu ya dame ka kai hakuri ka maida al'amarka zuwa ga Allah madaukakin sarki yan uwana masu albarka lokaci ya riga ya kware ayi hakuri na tsawaita gashi dan tara saura dole zamu dakata anan ba dan abin fada ya kare ba wannan aure da Malam Muhammad Sani zai yi muna fata Allah madaukakin sarki ya sa masa albarka Allah subhanahu wataala dukkanin alkhairin da suke ciki Allah ya sada su da shi duk wani abin ki da shari Allah madaukakin sarki ya musu tsari da shi Allah subhanahu wataala matasan mu da suke gefe wanda su ma suke jiran lokaci Allah ya kawo nasu Allah kuma ya ba su mata yi nagari matayen mu su ma yaran mu mata da suke neman mazajin aure Allah madaukakin sarki ya ba su mazaje nagari wa bi hadha alqadri kifaya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله بسم الله